العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa mahalarta wannan masallaci, ina yi muku barka da isuwa wannan zama wanda muke fatan Allah maɗaukin sarki ya albarkaci zaman daga farkonsa, ya albarkace shi a tsakiyarsa, kuma ya albarkace shi a ƙarshensa. Yau cikin ikon Allah a wannan yammaci ne albarka wadda muke ranar wato daren juma'a kenan, ko kuma abin nan muna ranar juma'a, daren juma'a kenan, ko daren asabar, ko daren asabar, daren asabar, ranar juma'a, daren asabar, wadda take ta yi daidai da 15 ga watan sha'aban shekarar 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wadda ta yi daidai da 12 ga watan 5 shekarar 2017 ta miladiya kenan. Allah maɗaukin sarki ya albarkaci wannan masallaci mai albarka da wasu manyan baki, wanda watakila a farkon abin nan leƙowarsu kenan wannan masallaci ɗin. Ban sani ba, watakila ba su taɓa baƙuntar wannan masallacin ba sai a wannan ranar, kuma baƙi ne waɗanda yake manya-manya, wanda yake an san su, kuma malamai ne waɗanda suke karantarwa, ake jin muryoyinsu a wurare daban-daban. Hannun dama na muna tare da a Sheikh Malam Lawal Abubakar Gadanƙaya, wanda yake limamin masallacin Tirayen. Ina ganin baya buƙatar watakila a tsawaita a ce sai an ta bayani, an ta bayani, kamar yadda Laraba suke cewa alamun fi ra'si dinar, kowa ya san abin nan, ko duk wanda da yake bibiyar ilimi, ko kuma abin nan ɗaliban ilimi a yanzu, an san Malam Lawal Abubakar. A hannun haguna kuma, wato hannun damanku kenan, muna akwai Malam Yahaya Shehu Mai Mota, shi ma ɗaya daga cikin gaggagaggen waɗanda yake ɗaliban ilimi, malamai waɗanda suke karantarwa, kuma suke abin nan shahararru a cikin wannan gari namu na Kano. To yau kun baƙunci wannan masallaci namu mai albarka, ta yadda insha Allah za mu amfanu da abin da Allah maɗaukin sarki ya albarkace su, abin da Allah maɗaukin sarki ya yi musu ni'ima da baiwa ta ilimin da suke sun kwankwaɗo, yanzu kuma insha Allah za su furzar mana da abin da suka kwankwaɗo ɗin, duk da kaɗan daga cikin wannan abin ne, ba wai da yawa ba, a ɗan kaɗan za mu samu, na sani tabbas, na tabbata za mu amfani sosai a wannan zama da za mu yi a wannan abin nan dare. Kuma kamar yadda muka sani cewa maudu'in da muke so a yi magana a kansa a wannan, kamar mara bane da Ramadan, shi ya sa watakila a yadda aka yada sanarwa aka ba shi taken cewa wani masauki kai tanadi ga baƙonka. Saboda haka kamar mara bane ga watan Ramadan, kasancewar yana nan yana gab da isowa, wanda kuma abin nan ƴan kwanaki ne suka rage, za mu ji daga bakin malamai me ya kamata, wani irin tanadi ko kuma wani irin masauki ya kamata a ce mun yi wa wannan baƙo namu, babban baƙo wanda zai zo. Koyaushe idan aka yi maganar baƙo, ana nufin wani matafiyi ne wanda yake zai zo ya sauka wani ɗan lokaci, daga nan ya kama hanya ya tafiyarsa. Wannan shi ne baƙo, ba wai wanda yake misali kuna zaune da shi a gari ya kawo maka ziyara kuma kuna tare da shi a gari ba, a'a, wanda yake matafiyi ne shi zai iso gari ya sauka ɗan wani lokaci, daga nan ya kama hanyarsa ya tafiyarsa. Kowa kuma ya sani cewa wannan wata ne albarka, yadda yake kenan. Mun sani cewa idan baƙo ne misali wanda yake bako hissi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa za a girmama wannan bakon, za a bar shi masauki, za a yi masa shimfidar fuska kafin shimfidar ta bar mara, sannan kuma za ta yi masa waɗansu abubuwa wanda yake zai ji kamar a gida yake, kwanta da zai ji a jikinsa. Wannan shi ne ka girmama bako ɗin. To za mu ga cewa malamai za su tattauna ko kuma za su yi mana bayani, malam Lawal Abubakar zai mana bayani yaya ya kamata a ce mu yi mu marabci wannan wata mai albarka ɗin. Ba tare da na tsawaita bayani ba, zan miƙa abin magana ga shi malam ya so falle ta faddal mashkuran ma'ajuran.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد أن أني من سلم على الدين المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda Dr. Amin Ismail ya gabatar, mun haɗu a wannan yammaci wanda aka ambaci kwanan watansa a wannan masallaci mai albarka a waɗannan kwanaki da suka rage mana, wanda muke tunkarar wata mai alfarma mai daraja na Ramadan don gudanar da babbar ibada a cikinsa, da nufin mu yi wa junanmu tunatarwa da matashiya kan abin da ya kamata a ce mun sani ko an tuna mana duk da sanin da muke da shi game da wannan wata da yake fuskantarmu. A gurguje shi watan Ramadan, kamar yadda muka ji sunansa Ramadan ala wazani fa'lan, wanda asalinsa daga ar-ramdu ne, ramd shi ne zafi, da aka a lissafin Larabawa tun gabanin zuwan Musulunci watan Ramadan wata ne da galibi yakan zo musu a lokacin zafi, sai suka kira shi da watan zafi. Kuma da addinin Musulunci ya zo da Qur'ani ya sauka, ba a sauya wa wannan wata suna ba daga sunan da Larabawa suka rada masa tun a jahiliyarsu, tare da cewa sanin kowa ne duniya tana iya caccanjawa. Wani lokaci da aka saba kasancewa a zafi yakan iya canjawa ya koma sanyi ko damina ko makamancin haka. Ba mamaki bane a yau muga Ramadan yakan zo mana a cikin damina. To amma dai da can a wajen Larabawa sukan kidanya shi ne a matsayin wata na zafi. Idan muka faɗa haka, dukkan wanda yake rayuwa a Najeriya ya fahimci zancen, domin akan samu watanni waɗanda sukan zo a wasu lokuta wanda wannan yakan sa har ma ake ɗaukar waɗannan watanni na wannan lokacin ne. Yanzu duk wanda ka ce da shi August, me zai ce ma watan ruwa. To amma la'alla nan da shekaru 10, 20, 30 ga wanda Allah ya tsawaita ransa, kila August ya canja daga lokacin ruwa ya koma wani lokaci na daban. Watan Ramadan shi ne wata na 9 cikin watannin Musulunci guda 12 da Allah ya labarta mana cikin Qur'ani, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shaharan fi kitabillah. Adadin watanni na Musulunci guda 12 ne a cikin littafin Allah. To da ka cikin waɗannan guda 12, in ka ɗau littafi daga Al-Muharram Safar Ramadan shi yake kasancewa wata na tara. Watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya allaka wata gagarumar ibada da shi. Wata ibada ce ita ce ibadar azumi. Wanda azumin nan ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar kuma shine na hudu. Shine na hudu. Ma'ana azumi shine rukuni na hudu cikin rukunnan musulunci guda biyar. Kamar yadda hadisai suka nuni zuwa ga haka. Hadisi na farko hadisin Jibril wanda kowa ya san shi hadisi na biyu cikin 40 hadis hadisin Umar dan Khattab hadisin bainama nahnu julusin inda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zaka yau isbala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi ash-sha'r la yura alaihi atharu as-sabr wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Farkon abinda malaika Jibril yayi bayan yayi zama na ladabi a gaban manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai fara da tambaya sai yace akhbirni anil islam, gaya mun menene musulunci. To so da dama amsa ita take fayyace me tambaya ta kunsa. Anan da malaika Jibril yake a bashi labari game da musulunci. Musulunci kuma kalma ce wacce take mai fadi, tana da fuskoki da yawa, tana da wuyar makama, amma manzo Allah da ya kama bayani sai muka fahimci me Jibril yake nufi da a bashi labari akan musulunci. Yana nufin a gaya masa rukunnan musulunci, abubuwan da in dai mutum ya yarda da su ya amsa sunansa musulmi. To sai annabi ya fara faɗa al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wannan shine rukuni na daya. Wa tuqima as-salah, rukuni na biyu. Wa tu'tiya az-zaka, rukuni na uku. Wa tasuma ramadan, rukuni na hudu. Wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Kaga wannan hadisi ya nuna mana cewa azumi yana daga cikin rukunnan musulunci kuma shine na hudu. In aka ce azumi ana nufin dai na ramadan. Haka in ka matsa gaba dai cikin littafin 40 hadis akwai hadisin buniyal islam ala khamsin, shi ma Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abdullah dan Umar. Manzo Allah yace buniyal islam ala khamsin, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawmi ramadan wa hajji al-bayt liman istata'a ilayhi sabila. Watan ramadan kamar kowane wata, kwanansa 29 ne ko 30. Akwai alamomin da muka sani ana ganin wata da su ko ana tabbatar da kamawar wata da su. Wannan alamomi ba Ramadan kadai yake banta da su ba, dukkanin wani wata ta haka ake gane kamawarsa. Alama ta farko shine ya zama kwanakin watan da yake bayan sa sun cika 30. Da zarar kwanakin watan da ke baya sun cika 30, to gobe ko a ga wata ko kar a ga wata ɗaya ne ga sabon wata. Wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da wata ya kama. Hanya ta biyu, a samu ɗaya daga cikin mutane adalai ya ga wannan wata, ɗaya ko sama da ɗaya, biyu ko abin da ya fi haka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana cewa cikin hadisi ingantacce wanda Bukhari da Muslim da Nasa'i suka rawaito, sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi fa'in gumma alaikum fa'akmilu iddata sha'bana 30 yawman. Ku yi azumi idan kuka ga wata, ku sauke azumi idan kuka ga wata, idan gari yayi muku hazo ko yayi dindimi ko gajimari, fa'akmilu iddata sha'bana 30 yawman, ku cika kwanakin sha'ban ya kai 30. Daga nan gobe ko a ga wata ko kar a ga wata ya zama ɗaya ga Ramadan, domin ya tabbata cewa watan baya ya mutu. Domin watannin Allah babu mai 31, 29 ne ko kuma 30 daidai. To sannan ganin wata kamar yadda na faɗa, wanda ɗaya ne daga cikin hanyoyin da suke tabbatar da shigar wata, tana isuwa da zaran mutum ɗaya tafiya gani, ba sai sama da haka dole sun gani ba, ba a iyakance wani adadi ba. Mafi ƙarancin adadi dai shine mutum ɗaya. عبدالله بن عمر ينا فتاكين حديثا دي ابن خزيمة يفتر يتي ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. متى نسيني تنشرندو ددن دزن نيمان سقوتا دقتكي هدني إن جاء عبدالله بن عمر يتي فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأني رأيته sai na gaya wa annabi cewa ni kan naga watan mana a wannan lokaci ba wanda yaga wata cikin mutane sai shi Abdullahi dan Umar shi kadai manzo Allah ya yadda da ganin Abdullahi dan Umar ya dau azumi kuma ya umarci mutane da su dau azumi malamai suka ce anan akwai abu guda biyu zuwa uku da zamu fahimta na farko kenan wajibi ne akan al'umma ta fita neman ganin wata domin hatta sahabbai suka fita neman ganin wata sannan ba sharadi bane ba in ka fita neman ganin wata a ce dole sai ka ganshi zai yi ka ganshi zai yi ba za ka ganshi ba sannan ganin watan nan ba sai su wani da wani ba zai iya yiwa da wani da wani su kasa ganin wata Allah ya nuna wa wanda ya so ya gani cikin bayinsa abin nufi ganin watan ba wai wata daraja bace da zai sa sai wani ne zai gani wanda kuma bai kai ya shi ba ba zai gani ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in daraja ce ba ai ba ba za ai ba amma shi da kansa kuma bai ga watan ba a wannan shekara Abubakar shine mai matsayi na biyu cikin wannan al'umma in ka cire annabinta shi ma bai ga watan ba Umar mai matsayi na uku bai gani ba Uthmanu bai gani ba Ali bai gani ba duk waɗannan sun fi Abdullahi dan Umar daraja amma shi ya gani kuma ya fada aka yadda aka karba kuma aka aiki da shi sannan malamai suka ce wannan ya nuna idan ka ga wata ba kawai kai zaka fita ka sanar ba a matsayinka na farar hula wanda ba shugaban al'umma ba domin Abdullahi dan Umar da ya ga wata zuwa yayi ya gaya wa annabi ba kawai fita yayi ya fara sanar da mutane cewa na ga wata na a'a sai an tafi wajen shugabanni an sanar da su suke da ikon su kuma su bada sanarwar cewa a dauki azumi da haka Abdullahi dan Umar yace naje na gaya wa annabi ya gamsu sannan yayi azumi kuma yace mutane ma su yi azumi kaga wannan shine kaidar shine tsarin to sannan malamai suka ce zai iya yiwa ka je ka gaya wa shugaba cewa ka ga wata amma kuma shi bai gamsu ba ila ai maka waɗansu tambayoyin kuma ya zama su ba su gamsar da shi ba shugaba yana da damar yin haka to idan irin haka ta faru ya za a yi malamai suka ce kai kadai ya wajaba a kanka ka dau azumi gobe kuma ko matarka wasu malamai suka ce ba za ta yi azumi ba za ta bi ka ba kai kadai wannan abin ya luzumce ka domin me domin idan ka fito ka ce wasu su dau azumi to yanzu kana kokarin ka raba kan al'umman musulmi amma kai ba za a hana ka ba domin kai Allah ya nuna ma dan haka hujja kai ta tabbata a kanka yayin uwa watan ramadan yana da falaloli masu tarin yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana faɗa cikin hadisai masu tarin yawa gabanin mu kai ga ambaton kaɗan daga cikin hadisai wata ne na alqur'ani ko da wannan ya ishi ramadana falala ubangiji ya ce da shi shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadana watan da aka saukar da qur'ani a cikin sa ana nufin saukarwa daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza sauka ta farko watan ramadan a cikin sa akwai lailatul qadri wanda Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr daren lailatul qadri darajar sa da kimar sa ga wanda ya dace yana ibada a cikin sa yafi shekara 80 da doriya domin yafi wata dubu ya kai shekara 80 da wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne wa sahabbansa hudu ba da tambihi da fadakarwa a irin wannan lokaci idan watan ramadani ya tunkaro kamar yadda shekka imamul munziri ya fitar da hadisi wanda kuma asalin hadisin yana cikin sahih al-bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza jaa ramadan yakan ce idan ramadani ya zo futihat abwabul janna ana bude dukkan kofofin aljanna wannan ya nuna aljanna tana da kofofi masu tarin yawa to in ramadani ya zo dukkan su ake budewa sai malamai suka ce wannan ya nuna kan ramadani a kulla suke domin ba a bude abin da daman a bude yake in ka ji an ce an bude to da a kulla yake sannan wa guliqat abwabun niran kuma sai a kulla kofofin wuta a ramadan kenan wannan ma ya nuna kafin ramadan kofofin wutar a bude suke amma idan ramadani ya zo sai kuma a kulle su to shin bude kofofin aljanna da kulle kofofin wuta daraja ce ko kuma ba daraja ba ce daraja ce malamai suka ce wannan yana nuna Allah madaukakin sarki yakan sauƙaƙa ayyukan shiga aljanna a ramadana ayyukan da mutum zai yi shiga aljanna a ramadana suna da sauki. Shi yasa ma manzo Allah yace ragima anfu mri'in adaraka ramadana falam yughfar lahu. Allah ya turmuza hancin mutumin da ya riski ramadana bai yi abin da za a gafarta masa ba a cikin ƙasa. Ma'ana Allah ya wadaran halinsa, Allah madaukakin sarki kada ya kula da shi. To sannan annabi yace wasuffidati shayatin, kuma idan ramadana yazo ana kama shedanu a daddaure su. Shi ma wannan ba dan komai ba sai dan mutane su samu dama ta yin ayyukan alkhairi, domin shedanu suke hana mutane ayyukan alkhairi da ayyukan da'a, suke gizga mutane da ingiza kiyasu zuwa ga ayyukan sabo. Alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza. A wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa wa yunadi munadin, kuma mai shela yakan yi shela. Ma'ana akwai wani mala'ika da Allah yakan sa ya kewaye duniya yana yin shela tare da bamaji, amma annabi yake gaya mana. Domin idan da a ce zaka ji, to kila jin kuma ba zai zame maka alkhairi ba. Allah ya koye mana waɗansu abubuwa saboda hikima, saboda duba zuwa ga yanayinmu. Abinda mala'ikan ne yake shela yake cewa idan watan Ramadan ya kama, ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi ash-sharri aqsir. Ya kai mai nufin alkhairi yi gaggawa kai, ya kai mai nufin aikata shari ka janye. Lokacin Ramadan ba lokacin shari bane. Kuma annabi yace walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kull layla. A kowane dare na watan azumin Ramadan Allah yakan waru wasu daga cikin bayi ya danta su daga wuta a mai da su zuwa aljanna. Wannan yana nuna kafin Ramadan ya shigo waɗannan bayin ayyukan da suka yi sun cancanci su shiga wuta, amma sakamakon zuwa Ramadan da tuba da kama hanyar ayyukan alkhairi yakan sa Allah ya ce da mala'iku ku canja sunayensu daga 'yan wuta zuwa gidan aljanna. Allah ya sa mu cikin su. Watan Ramadan wajibi ne azumtarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Duk wanda ya halarci watan Ramadan daga cikin ku da ransa da lafiyarsa, mazaunin gida ba matafi ba, to lalle ya azumce shi. Kalmar shahida anan tana nufin hadara, ba tana nufin ra'a ba, kamar yadda waɗansu a da sukan fahimci cewa shahida tana nufin sai ka gani. A'a, shahida tana nufin hadara, wanda ya halarci watan Ramadan da ransa da lafiyarsa, domin mara lafiya azumi bai zama wajibi a kansa ba sai dai ramuwa. Sannan kuma matafiyi azumi bai zama wajibi a kansa ba a lokacin da ake yi sai dai daga baya rama. Kamar yadda aya tun a farko ta nuni zuwa ga haka, Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Allah yake ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku, dan ku samu tsari, dan ku samu kariya. Wasu malamai suka ce ay la'allakum tattaquna al-ma'asi, dan ku kiyayi ayyukan laifi da sabo, wanda hakan kuma zai ja shi kuma Allah ya tsare ku daga azabarsa. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kutiba, wanda lafazin kutiba yana nuna wajabtawa, yana daga cikin lafazan da malaman usulul fiqh suka ce ake gane abu na wajibi da su a cikin Qur'ani. Ko Allah ya ce katabna, ko ya ce kutiba, ko ya ce kataba. Kutiba alaikum as-siyamu, kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-mautu, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli da ire-iren waɗannan. To sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kamar yadda aka wajabta wanda suka gabace ku, ya nuna ba mu ne farau ba cikin azumi. Al'ummomin da suka gabace mu da yawa sun yi azumi, hadisai da yawa sun yi ishara zuwa ga haka, kamar yadda zahirin ayat Qur'ani shi ma ya furta haka. To sannan ga kololuwar hikima shine dan a samu tsari daga azaba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman kana minkum maridan, amma duk da haka wanda ya kasance bai da lafiya a cikin ku, aw ala safarin, ko yana halin tafiya. To anan rashin lafiya malamai suka ce ba a yi masa iyaka ba, duk abinda sunansa rashin lafiya ana iya shan azumi dan shi. Ba a ce ba sai ciwon ciki kadai ko sai ciwon kai, a'a, ciwon haƙori ma zai iya sa a sha azumi, ciwon ɗan yatsa ma zai iya sa a sa azumi, domin dukkaninsu sunansu ne ciwo. duk mai yin su ana kiransa da suna mara lafiya, da haka Allah ya bar abun kofa bude. Duk wanda bai da lafiya a cikin ku saboda rahama da tausayi na Ubangiji, ba lallai bane sai yayi azumin watan Ramadana a wannan lokaci. To haka nan ma matafi, domin tafiya wani yanki ne na azaba, kamar yadda ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ya ce as-safaru qit'atun min al-azab, tafiya wani yanki ce ta azaba. Sakamakon haka aka halatta wa matafi ya sha azumi. Nan ma tafiya ba a iyakance ba, shin sai tafiyar ta kai ta kwana ko ta wuni ko ta awa kaza? Malaman usulul fiqh suka ce ire-iren waɗannan abubuwa da shari'a ta basu a bude, uruf na mutane shike iyakance shi. Ma'ana al'ada ko duk wajen da mutum in yaje akan ce ya yi tafiya, to in yayi wannan zai iya kasaru kuma zai sha azumi. Kamar yadda muka buga misali sau da dama, zaka iya samun waje bai da nisa, amma a al'ada in mutum yaje shi zai a ce yayi tafiya. Kamar yadda kuma zaka iya samun waje mai nisa, amma a al'ada dan ka je wannan wajen kuma ba a cewa kai tafiya, sai dai a ce ka je unguwa. Yanzu da mutum zai tashi daga brigade ya taho Na'ibawa, daga Na'ibawa ya wuce Dorayi, daga Dorayi ya wuce Rijiyar Zaki, daga Rijiyar Zaki ya tafi da Wanau, duk wannan a Kano me za a ce yayi? Unguwa, ba za a ce yayi tafiya ba. Domin duk wannan kewaye-kewayen da za ka yi, duk da cewa kilomita sun in aka tattara suna da tsawo, ya fi zuwa Wudin, ya fi zuwa Bici, ya fi zuwa Ɗambata, ya fi zuwa Kura, amma tare da haka al'adar mu sunansu unguwa. Ba mutumin da zai taso daga Burgedi ya je Na'ibawa ya yi kasaro, ba mutumin da zai tashi daga Na'ibawa dan ya juna da Dorayi ya ce zai yi kasaro. Amma da ka fita ka tafi Wudil, ko ka fita ka tafi Kura, ko ka fita ka tafi Bici, ko Ɗambata, ko Gwarzo, duk sunan su tafiya za ka yi kasaro, kuma kana da damar ka sha azumi. Da ka uruf shi yake haddade irin tsiran waɗannan abubuwa. To sai Allah madaukakin sarki ya ce fa'iddatun min ayyamin ukra, sai ya kidan ya kwanakin da ya sha a halin rashin lafiya ko a halin tafiya ya rama su a wasu kwanaki na daban. Wannan rahama ce da kuma sauki da tausayi na Ubangiji subhanahu wata'ala dangane da ibadar azumi da ya wajabta mana. Allah subhanahu wata'ala kuma ya ce wa 'alal ladina yutiqunahu, ga waɗanda suke yin azumin su kai shi da ƙyar, fidyatun ta'amu miskin, su kuma za su yi fidya, fidya kuma shine ciyar da miskini. Malamai suna da fassarori da dama dangane da kalmar alladhina yutiqunahu, masu azumi su kai shi da ƙyar. Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas sun ce cikin alladhina yutiqunahu akwai alhamil wal murdi, mai ciki da kuma mai shayarwa. Macen da take da tsohon ciki ana tsaka da azumin watan Ramadan, ya zama ba za ta iya azumi ba saboda wannan ciki nata, to Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mata, za ta iya shan azumi. Amma fa ita idan ta sha azumi ba rama shi za ta yi ba, ciyarwa za ta yi, bisa ga fatawar Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas. Hikimar Allah subhanahu wata'ala ta ɗauke wa mace mai ciki azumi saboda galibin lokuta, ko in ce a dukkanin lokuta, abincin ɗan da ke cikin mace yana da alaƙa da abincinta. Daga abin da take ci ake samun wanda ɗanta zai ci. To idan ya zama ita tana azumi ba ta samu ta ci ba, wannan zai sa shi ma ɗan la'alla ya shiga halin yunwa ko ƙarancin abinci, wanda hakan zai iya haifar da ya rinka yawan yi mata motsi a ciki, wanda kuma wannan azaba ne a tattare da ita. Da haka dan tausayinta da tausayin ɗan da ke cikinta, Allah ya sauke mata azumi. Haka mutum da take shayarwa, sau da dama daga abin da mace take ci ake samun ruwan nonon da ɗanta zai sha. To idan ya zama ita tana azumi, sai ya zama ruwan nonon ya ƙafe, ya ɗauke, ya zama ɗan yana ta tsotsa amma babu ruwan. Hakan zai iya haifar mata da ita ta shiga cikin damuwa ko cutuwa, kuma shi ma ɗan ya shiga cikin damuwa ko shiga cutuwa. Wannan yasa ita ma aka ɗauke mata azumi. To sannan cikin alladhina yutiqunahu akwai ash-shaykhul kabir, dattijo babba wanda ya shekaru masu yawa, wanda baya iya jumurin jure yunwa. Anas ibn Malik kafin ya rasu da shekara biyu, bayan ya haura shekara ɗari, shekara biyu kan ya mutu bai iya yin azumi ba. Da haka da zarar an ce an ga watan Ramadana, sai ya dafa abinci na mutum 30 ya tara ya basu su ci, shikenan shi ya gama azumansa. Yana daga cikin alladina yutiqunahu azzamana, waɗanda suke da cuta mai ɗaukar tsawon lokaci bata warke ba, kamar ulcer in ta kai chronic, kamar masu asma da sikila da ire-iren waɗannan wani lokaci sukan shiga cikin wannan yanayi. Don haka suna cikin alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Labazin ta'amu miskin, ciyar da miskini da Allah ya ce. Malamai sun yi ta kokarin gwada menene abin da za a ciyar da miskinin da shi. Wasu ce a bada kwano ɗaya na hatsi sa'i kenan, wasu ce a bada rabin sa'i, wasu ce a bada mudin nabi ɗaya. Amma maganar da tafi inganci shine a ba wa mutum abin da zai ci ya ishe shi, gwargwadon al'adar garinsu da kuma lokacin da za a ciyar da shi. Inda safe ne abincin safe, in rana abincin rana, in dare abincin dare. Kuma in ka bashi ya ci sau ɗaya shikenan a madadin azumi ɗaya. Ka iya ciyarwa kafin ka sha azumi, ka iya bari sai ka sha azumin sannan sai ka ciyar, in kana daga cikin waɗanda suke da uzuri na su ciyar idan sun sha azumi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi wannan sai ya ce yuridullahu bikumul yusr, duk da hakan fa sauki Allah yake nufin ku da shi. Wala yuridu bikumul usr, kuma Allah baya nufin ya tsananta muku, domin ita shari'ar musulunci doran da aka gina ta a kansa shine sauƙaƙawa. Allah madaukakin sarki yace wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah bai sa muku kunci ba a cikin addinin ku. Kuma yace yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa, manufar Allah cikin umarni da hannun da ya muku shine sauƙaƙa muku, tare da cewa dan adam an halicce shi yana da rauni ta fuskar halitta. To da haka waɗannan su ne abubuwan da aya ta ambata mana a dunkule dangane da wajibcin azumi da waɗansu hukunce-hukuncensa. A cikin azumi akwai ladubba, akwai mustahabbai, akwai kuma mahzurat, abubuwan da dole ne mai azumi ya kiyaye su. Kaɗan daga cikin ladubban azumi akwai sahur, wanda sahur ba wajibi bane a azumi, amma yana da matuƙar falala. Kafin mu kai ga sahur, azumin Ramadana wajibi ne ga dukkan wanda zai yi shi sai ya yi niyya. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la siyama liman lam yubayyit an-niyya, babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar yinsa ba. Anan malamai suka ce na Ramadana ake nufi, ba na sauran nafila na tadawi ba, domin shi azumin nafila da tadawi sau da dama annabi yakan waye gari a gidansa ya tambayi matansa ina abinci na safe, in suka ce ai gidan babu abinci sai ce to ni na wuce da azumi, kaga bai kwana da niyyarsa ba. Da haka suka ce niyya sharadi ce a Ramadana kafin gari ya waye, amma ba sharadi bace a sauran azumin mutanen nafilfili. To da haka na farko tukuna wanda zai yi azumin Ramadana dole ne ya kwana da niyyarsa. Da wannan malamai suka ce musamman a ranar farko dole ne kowa ya tabbatar da an ga wata kafin ya kwanta bacci. Baka cewa ni zan kwanta bacci in an gani na wuce, in ba gani ba kuma shikenan, a'a to ko an gani ba ka wuce ba, domin shi azumin Ramadana niyya a cikin sa wajibi ce, mu kiyaye wannan. Sannan niyya kwaya daya suka ce ta isa a azumci Ramadanan baki daya, daga wannan rana in kai niyyar, wanda ita niyyar mahallinta shine zuciya, ba wani surutu bane ake yi da baki, daga nan shikenan har a gama azumin wannan niyyar ta isa maka. Sai dai wasu malamai suka ce ga wanda uzuri ya same shi ya datse azuminsa, daga baya kuma uzurin ya kauce zai dora, to sai ya sake sabuwar niyya. Kamar mutumin da yana ana cikin azumi sai uzurin tafiya ya kama shi, ya shasha azumi, to in ya dawo gida zai ci gaba sai ya sake wata niyya. Kamar macen da ana tsaka da azumi sai jinin al'ada ya zo mata ko ta haihu, in al'ada ne kafin a gama azumi jini ya ɗauke mata za ta dora sai ta sake niyya. Ko mutumin da ya rashin lafiya ya sha azumi zai dora, bayan ya warke nan ma sai ya sake niyya. To sannan sai maganar sahur. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar cikin hadisi masu tarin yawa dangane da sahur. Ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka, kuke yin sahur domin a cikin sahur akwai albarka. A wani hadisi ya ce alfarqu bayna siyamina wa siyami ahli alkitabi akalatu sahar, bambancin azuminmu da azumin yahudawa shine abincin sahur. Sau da dama wasu za su ce in sun yi barci suka tashi su ba sa iya cin abinci. Musulunci bai ce ba dole sai ka ci abinci a lokacin sahur, ko dabino ɗaya ka sha, ko makwarwa ɗaya ta muka ci, ko makwarwa ɗaya ta ruwa ka sha. Shi lokacin sahur lokaci ne mai daraja mai kima, lokaci ne da Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani ya ishara ga cewa mutanen kware a wannan lokaci ba sa bacci suna dagewa wajen yin istighfari kanu qalilan min al-layli ma yahjauna wa bil afharihum yastaghfirun haka nan ubangiji subhanahu wataala ce wal mustaghfirina bil afhari shahida Allah annahu la ilaha illa huwa Abdullahi dan Umar ya kasance yakan sa bawa guda ya zauna yana masa dakon lokacin sahur da zaran lokacin yayi a sanar da shi kamar yanzu a zamanin yanzu kace mutun ya sa alam da lokacin yayi mutun ya farka to sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa lokacin sahur ko shi sahur din kansa wanda da sunan da lokacin duk daya ne ba a samun tazara mai tsawo tsakaninsa da sallar asuba wani zai ce shi idan zai yi bacci anan yake sahur din sa daga nan ya zarce idan kai haka ba kai sahur ba ka dai ci abinci ka kwanta shi sahur tsakanin sa da sallar asuba baya kai minti 30 ko sama da haka da kadan hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari zaid ibn thabit al-ansari yake bada labari tafahharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila salah mun yi sahur tare da annabi muna gamawa muka tashi muka yi sallah sai Anas dan Malik ya tambaye shi yace kam baina sahurikum wa qiyamis salah menene tazarar da ke tsakanin gama sahur dinku da kuma tsaida sallah sai ce qadra 50 aya gurgurdan karanta aya 50 karanta aya 50 kuwa karatu matsakaici babu gudu babu sassarfa daidai da daidai irin karatun annabi kana yasifu ala ru'usil ayi kana qira'atuhu maddan malamai suka ce baya wuce minti 15 in yayi yawa kenan amma minti 20 ne zuwa 25 da zarar lokacin sahur ya kure alfijir ya keto mai sahur zai dakata da cin abinci domin wannan shine iyakar muddar da Allah subhanahu wataala ya bashi dama ubangiji ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr babu laifi ga mai azumi dan ya waye gari yana da janaba matukar janabar ba sai bayan hudu alfijir ta same shi ba ina nufin janabar tarawa da iyali Nana Aisha tace annabi yana wayar gari a watan Ramadana da janabar iyali ta saduwa da yayi da su tun dare kenan mai azumi yana da damar alfijir ya keto masa da janaba a jikinsa bai wanka ba daga baya sai ya wanka dan haka abinda ba a so shine bayan hudowar alfijir janabar ta faru amma in ta faru kafin haka to ba laifi bayan hudowar alfijir sai ai wanka yana daga cikin ladubban azumi kiyaye dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kiyaye jinka da ganinka da kuma sha'awarka bal ma wannan wajibi ne domin sai waɗannan sun cika sannan azumi yake amsa sunanka ya tabbata cikin hadisi kudusi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kullu amal bin adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi duk aikin dan adam take yake yi a bashi lada wal hasanatu bi ashri amsalha duk in yayi daya a ninka masa lada 10 sai yake illa siyam banda azumi shi azumi ba a nan duniya ake bada ladansa ba ba wani mala'ika Allah ya wakilta ya baka ladan ba Allah da kansa shi zai baka ladan sai yake wa ana ajzi bihi ni zan saka wa mai azumi ladansa sai ubangiji subhanahu wataala yake yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli domin ya bar cinsa ya bar shansa ya bar sha'awarsa danni shi yasa Allah subhanahu wataala zai maka kyakkyawan sakamako da wannan garabata da wannan babban alkhairi to dan haka dole ne mai azumi ya kiyaye ji ya kiyaye gani ya kiyaye ci ya kiyaye sha ya kiyaye sha'awa kai ba ma wannan ba hatta maganar da za ta motsa sha'awa tsakanin miji da mata a lokacin azumi haramun shi domin Allah subhanahu wataala ya haramta yin haka da wunin azumi sai dai cikin dare cikin hadisi kudusi din dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara bayani cewa fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wa in sabbahu ahadun aw shatamahu falyaqul inni mar'un sa'im idan dayan ku yana azumi kada ya rafaku shine farfasa duk maganar da za ta motsa sha'awa tsakaninka ma da iyalinka ba wai tsakaninka da sauran mutane ba a tsakaninka da wanda ma ya halatta hakan ya shiga tsakaninku da shi, to in ana azumi ba a yi, sai dai fa inda daddare, domin Allah yake uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum, amma naharu siyam fala rafath. To sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake wala yasqab, ne azumi kada ya rinka hayaniya da hargowa, ba hirace hiracen banza, ba bata lokaci wajen musu na koma menene, in dai ba na fahimtar addini bane ba, musun kwallon kafa ne, musun kaza ne, in ana azumi ba a yin sa, domin zai tafi maka da ladan azumin ya barka da yunwa da kishiwar banza. Domin annabi ya ce rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-atash, yaso da dama wani mai azumin kadai abin da ya mora cikin azumin sa yunwa ce da kishiwa. Kuma a wani hadisi yace man lam yada qawla az-zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, duk wanda ba zai daina fadar ƙarya ba, ba zai daina jin ƙarya ba, ba zai daina aiki da ƙarya ba, Allah baya buƙatar ya daina ci ko ya daina sha da sunan azumi. Kenan waɗannan abubuwa suna iya karya ladan azumi su barka da yunwa da kishirwa kadai, da haka ya kamata ga mai azumi ya kiyaye. Yana daga cikin abin da mai azumi zai moru da shi a cikin azuminsa, yin ayyukan alkhairi musamman karatun alkur'ani, domin watan azumin ramadana watan qur'ani ne. An samu magabata da dama idan watan ramadana ya zo suna daina dukkan wani darussa su koma darasin qur'ani, wanda wannan kuma ya samo asali ne daga isharar da Allah subhanahu wata'ala da kansa yake cewa watan na qur'ani ne, shahru ramadana allazi unzila fihi alquran. Ga kuma hadisin da ya zo cikin sahih al-bukhari, hadisin abdullahi dan abbas yace a kowane dare na ramadana malaika jibril yana zuwa wajen annabi su yi karatun qur'ani, duk shekara su yi sauka daya. A shekarar da annabi zai bar duniya, Jibril sauka biyu suka yi da annabi a cikin watan Ramadana. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai yawan kyauta ne, amma lokacin da yafi yawan kyauta shine a watan Ramadana, musamman in suka gama wannan karatun Qur'ani da shi da Jibril. Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarikuhu al-Qur'an. ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود من الريح المرسله. الله يا فكوتا سما da iska, iska mai sanyi irin ta asbahi. Da ka wadannan abubuwa mai azumi zai more su, kyauta, sadaka, taimako, musamman bawo mai azumi abin da zai buɗe baki da shi. Dan annabi yace duk wanda ya bawo mai azumi abin da zai buɗe baki da shi, to yana da ladan nasa azumin da na wanda ya buɗe baki da abin da ya bashi. Ma'ana a lokaci guda za ka iya samun ladan azumi da yawa, amma ta hanyar ciyar da masu azumi da ba su abin buɗe baki, wanda wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne, wanda an bar mu a baya da yawa a ƙasarmu ta Hausa, an bar mu a baya da yawa sakamakon rowar da take cikin zukatanmu, sakamakon rashin fahimtar ire-iren waɗannan abubuwa. Za ka ga masu ƙwazo da himma ne a cikinmu, waɗanda suke yin kunun zaki ko kunun tsamiya da ƙosai, amma jarmiyar su ma tana can cikin gida, wanda kuma ba haka ya kamata ba. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba a ce ka fito da dukkanin jarmiyar da ke gidanka ba, amma ka sa wani dan kaso ka fito da shi, kai ma ka ci wani, wani kuma a ci ma, domin in an cin kamar kai aka ci wa, za ka je ka tarar da shi a lahira. Da haka ya kamata mu kula da wannan kwarai da gaske, kada mu yi asara. Yana daga cikin abin da ya kamata ko ya zama wajibi mai azumi ya san su, abubuwan da za su iya karya masa azumi, da kuma abubuwan da wasu suke zaton masu karya azumi ne amma ba sa karya azumi. Kamar ne, kamar kwalli. Sau da dama wasu suna tsammanin kwalli yana karya azumi. Kwalli ko da a ce mutum in yayi kaki yana ganin sa a kakinsa baya karya azumi. Da haka halal ne ga mai azumi ya sanya kwalli. Kamar maganin ciwon ido ko maganin ciwon kunne, ko da ana jin makakinsa a baki in an sa baya karya azumi. Kamar yin brush, goge baki ko da aswaki ko da brush da makilin, wannan ma baya bata azumi. Kamar ɗanɗana gishiri ga mai azumin da yake girki, musamman iyaye mata, don a ji gishiri ko a ji sukari. Abdullahi dan Abbas yace la ba'sa lis-sa'imi ay yadhuqa al-khalla aw ash-shay'a ma lam yablugh halqahu, ba laifi ga mai azumi ya ɗanɗani sukari ko gishiri ko ɗan wani farau-farau amma kar ya bari ya wuce masa baki. Babu laifi ga mai azumi idan ana azumi cikin tsananin zafi ya rinka wanka da ruwan sanyi. Babu laifi ga mai azumi ya rinka jika wata tsumma yana ɗorawa a kansa. Duk sahabbai suna haka, babu laifi ga mai azumi idan yawon bakinsa ya ɗauke ƙaf ya rinka sanya ruwa a bakin yana kuskurawa yana zubarwa, domin hakan zai iya dawo masa da yawon bakinsa, amma shi ma kada ya haɗe. Duk wannan halal ne ga mai azumi. Babu laifi ga mai azumi a yi masa allura idan yana fama da wata rashin lafiya, matuƙar alluran nan ba a madadin abinci take ba. Abinda malamai suka ce ba za a ƙara wa mai azumi jini ba, in aka ƙara wa mai azumi jini to azuminsa ya kare. Ba za a ƙara wa mai azumi ruwa ba, in aka ƙara wa mai azumi ruwa nan ma azuminsa ya kare. Amma allurar da ba ƙarin jini ba, ba ƙarin ruwa ba, malamai suna ganin cewa babu laifi, ba za ta kare azumi ba. Yana daga cikin abin da mai azumi zai mora a lokacin azuminsa, kiyaye dukkanin wani abu da zai jawo masa alkhairi da gujewa dukkan wani abu da zai jawo masa sharri. Kai a lokacin azumi hatta rama faɗa haramun ne, domin a cikin hadisin da na karanta mana a baya manzo Allah ya ce wa in sabahu ahadun aw shakamahu, idan wani ya zage ka ko ya ci mutuncin ka a rana ana azumi, in ma ba za ka hakura ba to ka bari sai an sha ruwa sai ka zo ka rama. Domin kada ka karanta ayoyin fa mani ta da alaikum fa atadu alaihi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithla, duk waɗannan suna nan suna aiki ba su daina ba, amma a ramadana suna komawa aiki ne da daddare banda da rana. Wata hikimar Allah ya san da rana baka ci ba baka koshi ba, dan haka wani zai iya karanta da fada in ka biye masa ya lallaga ka da rana, to sai aka ce kar ka rama ma da rana, rabu da shi ya bari sai an sha ruwa. In an sha ruwa ka gaba za ka haƙura ba sai ka zo ka ce to in ka isa maimaita abin nan da ka faɗa da rana, shi ma in ya ga cikinka ya ɗago zai tsorata ya san to wannan ya yi shiri. Da haka yana da kyau mu san irin waɗannan makiyaye su. Yayin uwa yana daga cikin abin da mai azumi ya kamata ya sani kuma ya kiyaye ayyuka na falala, musamman sallolin dare a cikin watan Ramadan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk wanda yake kiyamul layli cikin ramadana da imani da neman ladan Allah za a gafarta masa dukkanin zunubansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jagorantar sahabbai sallar dare a cikin watan ramadana har sai da ya haka sau uku. A dare na hudu yake ya fito, sahabbai suka taru suka yi cincirindo har suke kiran cewa as-salatu as-salatu ya rasulullah, amma annabi yana jin su yake fito. Da gari ya waye ya fito sai ce ai ina jin ku jiya, kuma na ga cikakku da taruwar ku, amma abin da yasa ban fito ba, ina jiye muku tausayi, kada in fito Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce sallar azumi ta dare a Ramadan ta zama wajibi, to ko in ta zama wajibi ni ina ganin za ku wahala. Dan haka wannan sallah ta dare a cikin watan Ramadan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya fara nuna ayita, yana yin ta, sahabbai suka bi shi suka koyi da shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba. Kuma shi yasa Nana Aisha take faɗa adadin raka'o'in da Annabi yake yi, take lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yazidu ala 11 raka'a fi ramadan wala fi ghayri ramadan, manzo Allah baya wuce raka'a 13 ko 11 a wata ruwaya a ramadan ko a wajen ramadan cikin sallolin sanadare. Mai azumi zai jirayi lokacin shan ruwa. Lokacin shan ruwa yana tabbatuwa ne da zarar ƙwallon rana ya faɗi, ma'ana an nemi rana daga sama an rasa ta, ko da gari da sauran haske kuwa. In dai ƙwallon rana ya riga ya shiga ya ɓace, to lokacin shan ruwa mai azumi ya yi, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabat ash-shams faqad afṭara as-sā'im, idan dare ya yi can wuni ya yi can ƙwallon rana ya faɗi, to lokacin shan ruwan mai azumi ya yi. Karka ce za ka jira sai dare ya yi, ko sai wani masallaci an kira sallah, ko sai taurari sun fito. Yahudawa da masu addinin Shi'a su ne ba sa shan ruwa a lokacin azuminsu sai taurari sun fito. Annabi kuma ya faɗa mana cikin hadisi ingantacce la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra, al'umma ta ba za ta gushe ba da alkhairi matuƙar tana gaggawar buɗe baki. A wani hadisin ya ce la yazalu an-nasu bi khairin ma lam yantaziru bi fitrihim an-nujuma aw kama qala alayhi salatu wassalam, al'umma ba za ta gushe ba da alkhairi matuƙar ba ta ce sai taurari sun fito za ta rinka buɗe baki ba, ma'ana wannan abu na jiran sai duhun dare yayi sai taurari sun fito yana ɗaukewa al'umma alkhairi mai tarin yawa. gaggawar bude baki yana sanya al'umma ta riski alkhairi mai tarin yawa. Mu kiyaye wannan. Lokacin da mutum zai bude baki akwai ladubban da addinin musulunci ya sanya ga mai bude baki. Na farko abinda za a yi bude bakin da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum zai bude baki ya nemi dabino, dabinan ma mai laushi mai ruwa a jiki wanda ake kira da rubab. An gane ko? Ba bushashe ba, in dai za ka samu danye wanda yake matsuwa mai laushi mai taushi to wannan shi aka fi so a yi bude baki da shi. Idan kuma mutum bai samu dabino ba to sai ya samu bakin ruwa empty, ruwan da ba na komai ba, ba ruwan zoko ba, ba ruwan lemo ba, ba ruwan lamurje ba, ba ruwan tsini ba, ruwa dai bakin ruwa da muke faɗa, ba ruwan shayi ba. Waɗansu mutane za ka ga idan ba su samu dabino ba sai su koma cin fruit, kayan marmari. Wannan ba haka sunna ta koyar ba, ba za mu ce ta yi laifi ba, amma dai abin da sunna ta koyar shi ne a yi da dabino, dabinan mai laushi in an rasa kuma sai a yi da ruwa empty kawai. To sannan lokacin da mutum zai yi buɗe baki dama ce babba a tattare da shi ta addu'a, wanda shi daman azumi baki ɗayansa idan mutum yana yinsa yana da wata alfarma a wajen Allah ta yi addu'a ya amsa masa. Shi yasa a ƙarshen ayoyin azumi Allah ya cika da maganar addu'a, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kaga wannan a tsakiya aka surko maganar addu'a a lokacin da ake bayanin azumi, daka shi yasa malamai suka ce wannan ya nuna lokacin azumi lokaci ne na amsa addu'a. Kuma manzo Allah ya karin bayani cikin hadisi masu tarin yawa, yake faɗa walis sa'imi da'watun mustajaba, mai azumi yana da addu'a wacce da yayi Allah madaukakin sarki zai karɓar masa, musamman lokacin sahur da musamman lokacin buɗe baki. Yana daga cikin ladubban da sunna ta koyar idan mutum zai yi buɗe baki yayi addu'a, zahaba zama'u wa sallat al-uruqu wa sabata al-ajr insha Allah, jijiya ta jike, kishirwa ta tafi, sannan kuma lada ya tabbata in Allah madaukakin sarki ya so ya yarda. Yana daga cikin abin da zai amfani mai azumi kwarai da gaske a lokacin da zai yi buɗe baki, ƙoƙarin ya ga yayi wannan addu'o'i na alkhairi, kada ya manta da alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira. Sau da dama idan aka ce dama ta addu'a ta zo, mutane sukan karkata zuwa ga neman duniya su tsantsa. To shi kuma Allah subhanahu wataala abin da yake so mu roƙa a wajensa duniyar da kuma lahirar. In kana roƙon duniya tsantsa, hakan zai sa Allah ya hana ka duniyar, kuma daman a lahira ba ka da rabo, matuƙar ka tafi a kan haka. Dan Allah yake wa minan nasi mai yaqulu rabbana atina fid dunya sai yake wa malahum fil akhirati min khala. Daga cikin mutane akwai wanda kullum suka tashi addu'a su dai duniya duniya, to wannan a lahira ba su da rabon komai. Sai Allah yake wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai yake ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Daka a dukkan addu'o'in da zamu rinka yi a lokacin azumi, mu rinka kokarin muna hararo duniyar mu, muna hararo lahirar mu, domin hakan zai bayi zuwa ga mu samu duniyar kuma mu samu lahirar. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Ya ƴan uwa, na san bayani akan azumi takaitaccen lokacin da muke da shi ba za mu iya kore shi ba baki ɗaya. Abinda zan ba mu shawara akai a ƙarshe shine shi azumi ibada ce. Sharaɗin kowace ibada ba a yin ta da jahilci. Duk abin da ya shige maka duhu maza-maza ka tambayi malamai kafin lokacin ya ƙure maka. Da zarar kana cikin azumi wani abu ya shige maka duhu to kai maza-maza ka tambayi malamai don su wayar maka da kai. Akwai abubuwan da ya kamata a ce mu ɗan yi harare zuwa gare su kafin in dakata, waɗanda sau da dama sukan faru. Misali idan an fara azumi a ranakun farko-farkon azumi, rana ta ɗaya ta biyu ta uku kafin sati ɗaya kafin, za ka ga mutane sukan manta da azumi ake, wani da safe sai ya ci ya ƙoshi sai ya tuna azumi ake. Da yawa malamai sukan sha tambayoyi a kan wannan, malam wallahi sai da na tuna ƙoshi na ma fito kasuwa sai na tuna azumi ake. To matuƙar ba da gangan ka ci ka sha ka ƙoshi ba, azuminka yana nan, domin annabi ya faɗa cewa man nasiya fa akala aw shariba falyutimma siyamahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Duk wanda ya manta ya ci ya sha sai daga baya ya tuna ya zarce da azuminsa, bananza ce ta Allah, Allah ne ya ciyar da kai kyauta ya shayar da kai kyauta, kuma tare da haka kana da ladan azuminka. ba ko damuwa a kanka. Yana daga cikin abin da ke faruwa ga masu azumi wani lokaci, mutum yana azumi amai ya zo masa, mutum yana azumi haɓo ya zo masa. Duk waɗannan abubuwan musamman shi amai, in ba kai ka jawo shi ba, idan ka yi shi kuskura baki kawai za ka yi ka ci gaba da azuminka, azuminka bai lalace ba. Amma wanda shi ya jawo aman, ko dai ta hanyar zuwa wani waje da wani abu yake faruwa wanda zai iya tayar masa da zuciya, kamar mutum ya je wajen da ake kona wani abu, kaurin wannan abun ya sa zuciyarsa ta tashi, kuma ya san cewa daman irin wannan abun in ya faru gare shi zuciyarsa tana tashi har ya kai ga amai, to idan ya haka kamar shi ya jawo amai da kansa, da haka akwai ramuwar azumi ɗaya tak a kansa. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man zara'ahu alqai fala qada'a alai wa man istaqa'a falyaqdi, wanda amai ya fi ƙarfinsa babu ranko a kansa, amma wanda shi ya jawo aman da kansa to lallai ya rama azumi ɓaya ɗaya a kansa. Da ire-iren waɗannan abubuwa ko shakka babu suna da yawa, ba za mu iya iyakance su ba a wannan zama. Da haka ya ƴan uwa, mu bauta wa Allah bisa ga ilimi, mu bauta wa Allah bisa ga tambayar malamai cikin abin da ya shige mana duhu, domin Allah ya ce da mu, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu, ku tambayi mu abuta sani in ku ba ku sani ba. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, fa inna ma shifa'ul ayyi as-su'al, maganin cutar jahilci da shiga duhu shine mutum yayi tambaya cikin duk abin da ya shige masa duhu. Malam mai ahlari ya ce, wala yahillu lahu ayya fa'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yas'ala al-ulama'a wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi halatta ga baligi ya aikata wani aiki na wajibi ba tare da ya san hukuncin Allah ba akan wannan aiki, ya tambayi malamai sannan ya koyi da mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Magabata tun kafin azumin Ramadan ya zo da wata shida sukan yi addu'a, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Duk lokacin da za su yi addu'a, addu'ar su, Allah ka kai mu Ramadan, Allah ka kai mu Ramadan. Idan kuma Ramadan ya wuce, wata shida suke yi suna bin sa da addu'a, Allahumma taqabbal minna Ramadan, Allahumma taqabbal minna Ramadan. Allah ka sa Ramadanan da muka yi an karba, Allah ka sa mu cikin waɗanda suka dace. Yayin uwa, da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda ba za su riski Ramadan ba, wani kila sai ana gobe zai mutu, wani kuma za a ga watan da shi, amma kuma Allah ba zai bashi lafiyar da zai azumce shi ba. Kayi ta addu'a, Allah ya kai ka kuma ya baka lafiyar da za ka azumce shi, wannan shine riba. Allah madaukakin sarki ka karba mana ayyukan mu na alkhairi, ka riskar da mu watan Ramadan mai alfarma, kuma ka bamu ikon azumtar sa, kuma ka karba mana, ka sanya mu cikin bayin da za ka enta, ka sanya mu cikin bayin da za ka yi wa rahma, ka sa mu dace da daren Lailatul Qadri. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
لا فض فوق، لا فض فوق ولا كان شأن أوك. جزاكم الله خيرا. وعلم لا ولا أبو بكر قدنك أكن وانا بياني ما تسعدا ولا أبو لان بياني وانا متجيسو فهو إذا أتسلم شيني مالا على قاسم عمر جبريل alƙasim mutuwar kenan. Yawwa, zai yi bayani ne akan wani maudu'i, maudu'in da zai bayani a kansa yadda za ka yi wa kowa fintinkau, yadda za ka yi wa kowa fintinkau. Saboda haka idan kana fatan ya zamo ka yi wa kowa fintinkau, ya kamata tun daga yau ya zamo ka ɗau azama cewa za ka halarci wannan zama da za a yi, da fatan Allah ya ba wa jama'a damar abin nan halarta. Ranar Juma'a mai zuwa daidai da 19 ga watan 5 kenan, watan Nasara, 19 ga watan 5. Yawwa, yanzu zan koma wajen Malam Yahaya Shehu mai mota don mu ji abin da zai toka mana na abin nan ta'aliki a kan wannan bayani da Malam yi mana. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. babu shakka wannan gwalagwalan bayanai da gwani malam lawan yayi ba su buƙatar wani ta'aliki wanda yake mai faɗi, musamman kuma a ce iri na wanda yake ƙaramin ɗan almajiri a ce shi ne zai ta'aliki a kan waɗannan bayanai wanda manyan malamai suka yi. Malam ya yi mana magana a kan asalin kalmar ita Ramadan ɗin, don haka ni kuma zan ja hankalinmu zuwa asalin kalmar ita as-sawm ko as-siyam. Kalmar as-sawm ko as-siyam asalinta min sama ya sumu sauman wa siyaman, ma'anarta a lugha shine al-imsak, kanewa. Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da wannan ma'anarta ta lugha a guri ɗaya tal a cikin Al-Qur'ani, yayin da yake bayanin nana Maryam lokacin da ta haifi annabi Isa, fa in ma tarayunna min al-bashara ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Adam ma'anarta shine al-imsak, kanewa. Shi yasa malamai istilahan suka ce ma'anar sawm shine imsakun makhsusin, an shay'in makhsusin fi zamanin makhsusin ma'an niyya, wata keɓantacciyar kamewa ce a kan wasu abubuwa keɓantattu wani lokaci keɓantacce, ma'ana min ɗuru'i fajirar sani a ani fajirar sadiq ila gurubin shams, ma'an niyyar taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne ma'anar as-sawm shar'an kenan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an farlanta masa azumi na watan Ramadan a shekara ta biyu bayan hijira daga Makka zuwa Madina. Zamansa na Makka ba a farlanta ibada ta azumi ba, bisa hikima ta yadda Allah maɗaukakin sarki yake ta shari'i. Lokacin da aka dawo Makka Madina, farkon azumin da aka fara farlantawa kamar yadda Hafiz bin Hajar ya rinjayar a cikin Fathul Bari sharhin Sahih al-Bukhari cewa shine azumin yawm Ashura. A shekara ta biyu sai ya zama na an farlanta azumin watan Ramadan, sai azumin Ashura ya zama azumi na nafila kamar yadda Abdullah bin Umar ya tabbatar da haka. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku waɗanda kuka yi imani, an farlanta muku yin azumi kamar yadda aka farlanta shi ga al'ummatan da suke kafin ku, wato ba akan ku farau ba, amma hikimar da ta sa aka farlanta azumi ba wai don ku ji yunwa ba kawai, ko ku sha ishirwa ba kawai, ko a hana ku sakewa ba kawai, a'a, la'allakum tattaqun, domin a yi tarbiyyar zukatanku su samu tsoron Allah, domin a yi tarbiyyar ku samu tsoron Allah. Wanda wannan taqawa da ake so a yi tarbiyyar mu samu ita ce gayar kusanci ga Allah maɗaukakin sarki, shi ne ƙonoruwar abin da za ka yi ka samu kusanci da Allah. Duk wanda ka ga ya kusanci Allah, taqawa ce ta bashi kusancin. Duk wanda ya nesanta da Allah, rashin taqawa ne. Shi yasa yace, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu amma inna akramakum indallahi atqakum. A hadisin Bukhari da Muslim suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabbai suka ce, man akraman nas, waye yafi daraja yafi martaba ne a cikin mutane? Manzon Allah yace, atqahu, wanda yafi su tsoron Allah shine yafi su daraja. Don haka Allah maɗaukakin sarki yana so mu kusanta zuwa gare shi, mu samu daraja da girma a gurinsa, shi yasa ya shar'anta mana azumi domin ya tarbiyantar da mu mu samu wannan taqawar da za ta kai mu zuwa kusanci gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci Ramadan 9 a rayuwarsa, tunda mun ce an farlanta masa a shekara ta 2, ya azumci wannan shekarar har zuwa shekara ta 10 idan ka lissafa manzon Allah Ramadan 9 yayi a rayuwarsa. A wannan Ramadan 9 a wannan ne ya karantar da dukkanin al'umma irin yadda za su yi ibada ta azumi da kuma hukuncensa. Ya karantar da mu qaulan wa fi'lan wa taqriran sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah madaukakin sarki ya zabi wannan al'umma ya zamana ita ce al'ummar kadai da Allah madaukakin sarki ya bawa watan Ramadan. Tunda a baya mun ce Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana kama kutuba alal ladina min qablikum, yadda aka farlanta mana azumi an farlanta wa al'ummatan da suka gabata, amma dukkanin al'ummatan da suka gabata ba wanda Allah madaukakin sarki ya zaba watan Ramadana sai mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya zaba mana Ramadana, ya zaba mana wannan wata saboda shine watan da Allah ya zaba ya saukar da mafificin littafi wanda ya bawa mafificin annabi zuwa ga mafificiyar al'umma. Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani a ciki sai ya farlanta mana azumi domin ya zama kamar godiya ce ga Allah madaukakin sarki na wannan ni'ima da ya mana ya saukar mana da alqur'ani a cikin wannan watan. Shi yasa a ƙarshen inda Allah yake cewa shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan, a ƙarshe sai ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda wa litukabbiruna ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya zama kamar godiya ce muke wa Allah madaukakin sarki saboda zaɓin wannan lokaci da Allah ya yi ya farlanta wannan wato ya saukar da wannan mafificin littafi zuwa ga wannan mafificiyar al'umma. Allah madaukakin sarki ya zaɓi wani dare a cikin watan Ramadan wanda ya kira shi da dare mai albarka, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Wannan dare mai albarka shine dai Allah ya kira shi da lailatul qadri, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Saukar da alqur'ani da Allah madaukakin sarki yayi a wannan dare shine saukar alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya wani guri da ake kiransa baitul izza. Wannan ita ce sauka ta farko da aka yi ma alqur'ani. Ba ana magana saukar da alqur'ani daga sama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, domin alqur'ani shine littafi kadai wanda Allah ya zaba yi masa wannan nau'in sauka guda biyu. Littattafan da suka gabata nassoshi sun gwada cewa an saukar da su ne a dunkule lokaci guda, amma alqur'ani an yi masa sauka kala biyu. Sauka ta farko ita ce muka faɗa daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a dunkulansa gabaki daya, shine aka saukar da shi fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahara bi aidi safara kiramin barara. Wannan sauka ita ce zaka ga Allah madaukakin sarki ya ne mana ishara da ita a cikin wannan ayoyi da muka faɗa, shahr ramadan allazi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sannan akwai sauka ta biyu daga baitul izza gurgurdan buƙata, lokacin da ake buƙata ana kawowa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ko sauka an yi ta ne cikin shekaru 23 na annabta na manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa idan kuka duba usulubin alqur'ani zaka ga idan yana magana alqur'ani, in qur'ani yana magana kansa zaka ga yana amfani ne da kalmar anzala,
yanzilu inzalan, yana kuma yin amfani da kalmar nazzala bitab'ir yunazzilu tanzilan. Amma litattafan da suka gabata duk inda za a yi magana su akwai su za a ga da kalmar inzal ne. Misali a cikin surata Ali Imran da Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, da zai magana alqur'ani sai ya ce nazzala alayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Alqur'ani sai ya ce nazzala alkitaba, at-taura da injil sai ya ce anzala tawrata wal injil. A cikin suratul nisa yace ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Alqur'ani yace nazzala, litattafan da aka saukar kafin alqur'ani yace anzala, domin galibi idan larabawa suna bayanin kalmar anzala yanzilu inzalan suna maganar abin da ya sauka galibi akan abin da ya sauka lokaci guda. Amma idan suna maganar abin da ya sauka wannan bayan wannan, sukan yi amfani da kalmar nazzala ne yunazzilu tanzilan. Shi yasa shi alqur'ani a wani gurin sai Allah ya ce anzala, wani gurin ya ce nazzala. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Duk yana nufin alqur'ani, amma idan ka duba dillatan wanda suka gabata ba wanda aka sawa kalmar nazzala, domin a nuna ma cewa alqur'ani ya sauka ta waɗannan bangarori guda, wato yanayi guda biyu ko sifa guda biyu. To a wannan dare Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan dare na Lailatul Qadri khairun min alf shahr, ya fi watanni dubu alheri, ba ta akai daidai yake da watanni guda dubu ba, sama yake da watanni guda dubu gurin alkhairi, wanda wata dubu shekara 80 da wani abu wata dubu. Shi yasa a Sheikh Dr. Mustafa Al-Adawi a cikin littafin da ya na tafsir ya kawo ta magana ta cewa al'ummatan da suka gabata Allah maɗaukakin sarki ya ba su tsawon rai, mu ko al'umman manzon Allah, Allah bai ba mu tsawon rai ba. Sun samu tsawon lokaci wanda za su yi ta ibada, mu kuwa muna da takaitaccen lokaci. Mu sai Allah maɗaukakin sarki ya canja mana da Lailatul Qadri, wanda kai ibada a cikinsa ya fi alheri sama da ibadar wato shekara 80 da wani abu. Nawa ne a cikinmu za su shekara 80 ɗin ballanta na hadda ɗoriya? Sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu Lailatul Qadri. Bari mu koma da mu zuwa me ya kamata mu yi a Ramadan. Babu shakka dukkaninmu mun san halin da nake ciki, ko kuma kafin nan in ce mu ɗauki ɓangarori guda biyu. Ɓangare na farko mu ɗauki ɓangaren haƙƙin Allah kafin mu zo zuwa haƙƙi na bayan Allah. Kun san haƙƙoƙi ne guda biyu, duk wanda ya kiyaye su shi ne yake samun tsira a gaban Allah, haƙƙin Allah da haƙƙin bayan Allah. Duk wanda kaga ya samu kansa a cikin musiba ranar lahira ya tozarta haƙƙin nan guda biyu. Aka tambayi ɗan wuta aka ce ma salakakum fi saqar, sai suka ce me, lam nakum minal musallin, rashin yin sallah haƙƙin wa aka tozarta? Haƙƙin Allah. Sannan abu na biyu ta wa lam naku nut'imul miskin, rashin ciyar da miskinai haƙƙin su wa aka tozarta? Haƙƙin bayan Allah. Shi yasa suka samu kansu a cikin wuta. Don haka idan muka ɗauki haƙƙin Allah, Allah maɗaukakin sarki yana so ka zage dantsi ka ƙara ibada akan ibadar da kake yi a cikin wannan wata mai albarka, wata ne na tsere masa'a, ka tsaya ka ribanci azuminka. Gani malallawan ƙarshen maganar sa yayi wata magana wadda take idan da za a fahimce ta magana ce wadda za ta iya tsaya maka a rai. Nawa ne suke shiga Ramadana amma ba za a fita da su ba? Nawa ne ma yanzu muna ta tunanin Ramadanan ya taho amma ba za su riske shi ba? Nawa ne za su azumci wannan watan Ramadanan amma na gaba ba za a yi da su ba? Da haka ka ɗauka wa kanka cewa ina gani wataƙila fa wannan shine Ramadana na ƙarshe, dan me ba zan tsaya in ci ribarsa ba? Ka tsaya ka kare mutuncin azuminka, ka kiyaye ƙarya. In ba za ka ce kana so ka kiyaye ƙarya, karanta hira. In za ka buɗe baki kai ta hira, ita kuma ƙarya daɗi gare ta, sai ka yi. Ka kiyaye gulma, domin gulma tana da daɗi ga masu yinta. In kuma ka ce za ka yi hira, musamman yanzu majalisanmu na hira, wuraren hiranmu kashi 80 cikin 100 hirar wasu ne, gulma ce, jiba ce. Da haka idan kana so ka kare martaba azuminka, nisanci hirar, ka karanta wa kanka hira, ka lizumta wa kanka shuru da yin abubuwan da za su amfane ka. Ka karanta Alƙur'ani, bakinka kada ya gushe da ambaton Allah. Sallah na nafilfili ka juye, domin za ka ga wato wani abu da ake yi idan Ramadana ya zo. An san tashin su kan foko fura da ta cika kwali, amma ɗaga masa ruwa ka gani zai neme ta rasa. To haka ake yi da azumi. Da azumi sai ka rasa masallaci, ka rasa ta ina kai da ka saba shiga gaba ƙarshen ta, sai a wajen masallaci za ka samu sahu. Amma wanda tafiya yana tafiya sai ya ga ana ramewa, ana ramewa ƙarshen ta goman ƙarshe, wanda za a ga ana sallah da su layi biyu ne, ɗan asali ɗin nan su suka dawo, wanda da an kore su waje, waɗanda ɗan tsirani duk sun gudu. To a jure, a jure. Sannan ɓangare ɗaya kuma mu dubi halin da muke ciki a wannan rayuwar. Mun riga mun san yadda mutane suke kokawa da abin da za su ci, mun san yadda mutane suke kokawa da tufafin da za su sa su kare tsiraicinsu. To mu ribanci wannan lokacin ta hanyar ciyarwa, tufatarwa, shayarwa. Mutuna hadisin Bukhari da Muslim cewa karuwa daga cikin karuwan Bani Isra'il ta zo wucewa ta bakin rijiya, sai ta ga kare yana cin ƙasa mai danshi saboda ishirwa. Kare karuwan nan ta tsaya ta yi guga da takalminta, ta ringa ɗebo ruwa tana ba wa karen nan, karen nan yana sha har sai da ya ƙoshi. Idan ka tattara ruwayin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai da ya faɗi abubuwa uku da Allah maɗaukakin sarki ya yi mata saboda karen nan. Yace fa shakara halla wa ghafara laha wa adkhalaha aljanna. Allah ya gode mata, godiya ta Allah, ya gafarta mata, ya kuma sa ta aljanna. Amma abinda zaka duba karuwa kare, kuma sun ce abin fa karuwa ta shayar da kare, Allah ya gode, ya yi gafara, ya ba da aljanna. To ina ga kai ɗan adam musulmi da ka shayar da musulmi kuma mai azumi, ya kake gani? annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin Muslim cewa Allah yana faɗi a hadisul Qudsi zai ce da dan adam ya kai dan adam me isa ne mai muka ci da ni amma baka ci da ni ba sai ya Allah ci da kai alhalin kai ne ubangijin halitta wa anta rabbul alamin sai mai isa da bawa na wani ne muka ci da shi baka ci da shi ba baka san cewa da ka ci da shi yau zaka samu sakamakon ciyarwar a gurina ba lalle Allah yana san ciyarwa tunda yake jingina abin zuwa gare shi in ka ciyar da bawansa shi ka ciyar ku yi tunanin wannan magana shi yasa aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul islami khair a cikin hadisin Bukhari da Muslim wani aiki ne yafi alheri a cikin ayyukan musulunci yace an taqayyama ta'am wa taqra as-salam ala man arabta wa man lam ta'rif ka ciyar da abinci kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba bare rike mana da wani hadisi da yake cikin musannim na ibnu abi shayba wani asar kuma yana cikin hilayatul awliya na abu nu'aym lokacin da abu musa al-ash'ari abdullah ibn qais sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo rasuwa wanda yana daga cikin malamai daga cikin sahabbai kuma mai yawan azumi mutum mai yawan ibada sai yake wasiya ga wanda suke gurin a gurin akwai ɗansa abubuwar da dina bi musa al-ash'ari wanda shine rawin kissa yake ba shi labarin cewa me isa ba za ku zama kamar ma'abocin wato gutsuran gurasa ba yace kun san ko waye ma'abocin gutsuran gurasa suka ce ba mu sani ba yace wani mutum ne daga cikin al'ummar da suka gabata cikin bari Isra'il mutum ne mai ibada sai da shekara 70 a hasumayarsa a kan dutse yana ibada wata rana ta sama sai leko sai idansa ya gano man wata mata wadda take mai kyau sai shaidan ya ringa raya mar har ya fitine shi da wannan mata ya zama da ya je ya nemi wannan mata sai da ya kwana 7 yana fasikanci da ita bayan kwana 7 nan sai kuma nadama sai ta zo masa yace kuka yana neman gafarar Allah sai yayi bakance cewa zai tafi zuwa Baitul Maqdis domin ya je tuba wa Allah amma duk taku da yayi tun daga garin su har Baitul Maqdis duk taku sai ya nafila raka'a biyu ya tuba wa Allah ya fara tafiya sai dare yayi sai ya ga wani kamar ɗan rumfa ce ko kuma kogo masakin wanda ba su fukara wanda ba su da gida suna shiga shi ma sai ya shiga sai ya rabi sai ya tarar da miskinai ne sun kai mutum 12 sai ya shiga shine na 13 ya zauna sai ga wani mutum ya shigo da ƙwarya cike da gurasa yana bi yana bawa wannan miskinai sadaka wani mutum ba a zo kansa ba sai ya tashi sai ya miƙa hannu zai yi libibi sai mutumin ne ya daka matsawa tunda ake kawo gurasan nan yaushe aka taɓa kawowa kaga wani bai samu ba to yau punishment ɗinka ba za a baka ba sai ya tsallake shi gobe ka ƙara yalle sai ya ƙara laifi zalawa don haka sai ya wuce har aka zo kan mutumin nan da zai je tuwa aka ba shi sai ya ga kowa na cin gurasa banda mutum ɗayan nan sai ya tausaya mar sai ya tsaga gurasan nan sai ya raba sai ya miƙawa wannan mutum da ya zalama mutumin nan yana fitowa bai ci gaba da tafiya ba sai Allah ya ɗauransa da aka dauransa sai aka auna ayyukansa na ibada da ya shekarun nan da wannan laifi da yayi na kwana bakwai sai laifin kwana bakwai da wurin jayi ayyukansa sai aka dauko wancan aiki na bada gurasa tsagin gurasa rabin gurasa sai aka sa sai wurin jayi wannan laifin sai Allah ya sa shi alheri ku duba wannan babu shakka wannan bayani na Abu Musa al-Ash'ari akwai matukar jan hankali in tsagin gurasa zai kai mutum aljanna ina ga wanda ya bada kwanan abinci ga mai azumi wanda ba shi da inda zai je shi kowa a unguwarsu wallahi ya san wanda ba shi da ikon abinci kowa ya sani mun sani domin ungun mace mun iya zama cewa kai wani ina wani din nan ka zai wannan mai rigar guda daya me yasa baka ba shi ta biyu ba kowa da kai haka kawai za ga akwai wani salo na gulma wanda ka biya na wannan ya kware dakta ne a gulma in yanzu aka ji kai sai ya dauko da sigar tausayi kai wani gaskiya wani wallahi ina tausaya ne abin ba daɗi abin ba daɗi ni da na ga wani ai ban gane shi ba ni da ma ya bar aikinsa ne wannan shi ne magana duk wanda yake wanda ba shi da shi an sani don ne ba za a taimake shi ba don ne ba za a ba shi ba an san wanda kullum sai ya fita sannan yake samo abin da za su ci shi da iyalinsa don ne ba za a hutar da shi da azumi ba a taimaka mai ya ci shi da iyalin nasa shin da azumi zai ji ko da yawan nema wanda ba shi da tabbas zai samu ko ba zai samu ba me yasa ba za mu nema aljanna da shi ba me yasa ba za a ba shi ba don haka mu yi wa kanmu wannan tunanin ka ɗauka duk yadda Allah ya kaddara maka kawai bari a wannan Ramadanin a gidana zan ƙara kwano ɗaya ma'ana ba kwano ɗaya na shinkafa ba nake nufi ina nufin plate ɗaya da zai ishi mutum ɗaya in samu wani miskini guda ɗaya in ce don Allah wane da Allah ka ringa zuwa kana cin abinci a gidana ka ringa zuwa kana ɗaukan abincin da za ka yi buɗe baki da shi a gidana kawai guda ɗaya ɗauki guda ɗaya wancan ma ya ɗau guda ɗaya wancan mutane nawa za a tallafawa idan lokacin sallah ya zo ka duba ka ga ban ce ka ɗauko in ma ka yi sabo ai akwai ban ce ka ɗauki uwar garke ba a cikin rigar kayanka kar ka ɗau uwar garken ɗauko ta tsakiyar nan wanda ita ba ta mutu ba ita kuma dai ba ta cikin ɗabaƙatar ƙuda ɗauke ta ka wanke ka goge wata daidai wani daidai da sabuwa take a gurinsa ka bashi ka gani kuma wallahi ka zauna ka ga yadda zai fito ranar idi yadda kake takawa ka sa sabo haka zai ringa takawa yana kallon sama shi ma gani yake ya sa sabo me yasa ba za ka yi wannan ba mu duba ta'arifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa mu duba waɗannan Allah madaukakin sarki ya datar da mu gaskiya ni ban san wallahi zan yi magana ba ni dai na rako malami kuma an tsora min abu mai nauyi ga shi sai duni nake saboda ni da na san malam ma yana nan malami na yana nan Dr. Abdulkadir gaskiya ba zan magana ba dan wannan shine awwala marra lokaci na farko da na taɓa magana a gaban sa ba na yi in dai na tsaya guri ba zan ba to dai yau ta kama ni shi yace in yi ta'aliqin kada kuma in ki ya zama na yi laifi Allah maɗaukakin sarki ya mun gafara akan kurakuren da na yi Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a lada akan abin da na faɗa daidai wa salamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu na tabbata jama'a da suka ji wannan bayanin za su tabbatar wani irin almajirci malam yake faɗa a lokacin da ya fara buɗe wannan bayanin nasa da fatan Allah ya saka wa malam da alheri kuma abin nan ya tallafa mana gaba ɗaya na ganin za a yi kiran sallah kafin tambayoyi da suka zo hannunmu bismillah assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba yanzu za mu shiga tambayoyi gadan-gadan. Amma kafin mu shiga tambayoyi, na manta ban yi maraba da na'ibin wannan masallaci mai albarka ba, wato Malam Jibril, muna masa barka da isowa, da kuma Malam Sani Arkan shi ma da ya iso a lokacin da ake cikin abin nan wannan bayanin. Malam, muna yi maka barka da zuwa, kuma muna yi muku godiya da sanya albarka da kuka yi kuka halarci wannan zama mai albarka. Tambaya ta farko yana cewa, kamar shi jan hankali yake so a yi, wai waɗanda suke yin tarawih amma kuma ba ta tsayawa a yi shafa'i da watiri saboda suna niyyar su yi sallah bayan abin nan, wato su ƙara waɗansu nafulfulin da daddare, ta ke nan kamar ya ɗau mawkifi kenan shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mutumin da ya bi liman suka yi sallar dare a watan Ramadan, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in har ya kai har ƙarshe tare da liman za a ba shi ladan ya yi sallar daren baki ɗayansa. Da haka inda so samu ne mutumin da ya bi liman, to ya yi haƙuri a yi shafa'i da wuturi da shi. Amma ba a ce ba laifi ne kuma in ya katse, in yana tunanin zai sake tashi da daddare ya sake yin wata sallar. Domin ka'idar shi wuturi an fi so ya zama shi ne sallar da daga shi ka kulle dukkanin sallolin darenka. Kamar yadda hadisi ya zo cin sai Muslim manzo Allah ya ce ij'alu akhira salatikum bil-layli witra, ku sanya sallar ku ta ƙarshe a dare ta zama ita ce wuturi. Allah ya sa mu dace.
Jazakumullahu khairan. Wannan kuma wata irin tambaya ce, yake cewa Allah ya maida malam gida lafiya, mutum ne ya manta shi dankalin Hausa a tsakiyar rana a watan Ramadan, yana cikin cin sai ya tuna yana azumi kuma a daidai lokacin kuma ya shaƙi, zai iya korawa da ruwa ko kuma yazo?
Wannan tambayar ta yi kama da wani shiri na gidan rediyo da ake ce da shi tsaka mai wuya. To magana gaskiya shi ne, a cikin tambayar tasa akwai far'ul mas'ala wanda ba yi da mahimmanci, sanin cewa dankalin na Hausa ne ko na Turawa ne wanda ba yi da mahimmanci a cikin tambayar. Kawai dai ya ce wani abu, sawa'an dankalin na ko doya ce ko dankalin Turawa ko makani ko me dai, in dai abin da ya halar ne, kawai dai ya ce wani abu. To lokacin da ya ci wannan abin a matsayin mantuwa, da zarar ya tuna hatta na bakinsa fitarwa zai yi, amma sauran da ya riga ya haɗe to ya ci bilis, an ƙyale masa. To amma sai kuma gashi ya shaƙi, yanzu a sane yake. To a wannan yanayi zai kora ruwa don ya maganin wannan shaƙewar, in dai zai kai ga cutuwa, amma fa tare da haka azumi ana binsa guda ɗaya, saboda yanzu uzurin mantuwa ya kau daga gare shi, ballantana an ce an ɗauke masa azumi. Domin hadisin da yake in ka ci an ɗauke maka zunubin abin da ka ci da azumi ya sharɗanta mantuwa, man nasiya fa akala wa shariba ko aw shariba falyutimma siyamahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, da ka anan za mu halatta masa ya sha ruwa saboda ya zama min babid darura. Anan ba ma ruwa ba, inda zai rasa ruwa sai giya, an halatta masa ya sha giyar saboda ya ƙwaci ransa, da ya bari ya maƙare ya mutu to gwanda ya sha giya ya zama ita ce abin da za ta kore masa makarar, in dai babu wani abin sha sai ita, zunubin shan giyar ya ɗauke. To yanzu kuma tunda a cikin azumi ake ramuwar azumi tana kansa, ba za ka ɗora masa kafara ba tunda darura ce. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan. Nan kuma yake cewa, assalamu alaikum, menene hukuncin wanda ya sha azumi saboda darura amma bai ciyar ba har sai da watan Ramadan ya wuce? Ina jin yana so ya ce ko har wani Ramadan ɗin ya iso kenan.
To uzurin nasa na ciyarwa ne, in na ciyarwa ne ko yaushe ya tuna sai ya ciyar, babu matsala. Inda ma na ramuwa ne shi ne cikin fuqaha'ul malikiyya suna ganin akwai wanda suke ganin idan mutum ya yi sakaci bai rama ba har wani Ramadan ya zo, to za a ɗora masa punishment na ciyarwa haɗe da ramuwa. To amma shi tunda uzurin nasa na ramuwa ne, to duk lokacin da ya tuna sai gaggawa kuma ya zo ya rama. Wallahu a'lam.
Nan kuma yana bayanin wai abin nan, ko wanda ya kallon sha'awa ko kuma yayi wasa da gabansa har ya zubar da maniyi, shi kuma me hukuncin sa a azumi kenan?
To wannan ma mas'ala ce wacce malamai sun karu juna ilimi. Akwai malaman da suke ganin za a dora masa ramuwa har ma da kafara, domin akwai sakaci, akwai ganganci, kai ma har akwai wulakanci. A ce cikin watan Ramadana ka yi istimna'i, wasa da azzakarinka, ko mutum ya yi wasa da bangarori na jikinsa don ya biya wa kansa sha'awa. Akwai cikin malamai da suke ganin fa alaihi alqada ma'al kafara. Akwai malaman da suke ganin azuminsa bai kogar karye ba ma kwata-kwata, amma ya yi laifi mai girman gaske. Cikin malaman hadisi na zamani akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya ji kansa da rahama, yana ganin istimna'i baya karya azumi. Amma dai wanda ya haka ya yi laifi mai girma, yana ganin abin da yake karya azumi kadai ta hanyar sha'awa shine saduwa. Amma in ba wannan ba, duk wata hanya da mani ya fita daga jikin dan adam, sawa'an kallo ne, sawa'an tunani ne, sawa'an wani aiki ne, to wannan yana ja masa laifi mai girma, amma azuminsa ma bai kare ba. To ko shakka babu kuwa, dan an ce azuminka bai kare ba, ba yana nufin ka ci bulus bane ba. Domin mafarauta suna da wani karin magana da suke cewa karamin sara shi likita ke daurewa ko ke dinkewa, in sara yayi sara sai dai a dangana ga Allah, ma'ana kai laifinka dama karami ne, to shine za a dora maka kafara da qada. Amma girman laifinka da aka yi maka shiru, to ka san ba kyale ka aka yi ba. Domin Allah yake wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, kada ku dauka cewa duk abin da azzalimai suke yi, domin wannan nau'un min adh-dhulm, zulmun nafs. Allah ya rabkana ne da bai sa hukunce-hukunce a irin wannan ba. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, ubangiji yana yin talalami kamar sake ne ga ire-iren waɗannan, ga ranar da ido zai raina fata. Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga ire-iren waɗannan abubuwa.
Amin amin. Jazakumullahu khairan. Wannan matsalar ciyarwa, idan mutum ya ciyar da miskini guda ɗaya amma abincin kwana 30 din, ya hukuncin wannan ciyarwa fidiya din kenan?
Idan mutum ya ciyar da miskini ɗaya amma abincin adadin kwana 30 ciyarwarsa ta yi, amma abin da aka fi so in akwai miskinan da yawa, to ya nau'anta domin alkhairin ya fi yawaita. Amma idan ya zama miskinin ɗaya kaɗai ake da shi, to sai ya dunkule abincin kwana 30 ɗin ya bashi. Allah ya sa mu gane.
Jazakumullahu khairan. Wai jan hankali a kan abubuwan da suke faruwa a abin nan kafin azumi, da yake malam ya yi bayanin cewa watakila rashin sabo da azumi ɗin yakan sa mutum a farkon azumi watan Ramadan ya ci abinci ya cika cikinsa, daga baya ya tuno cewa a ce azumi ne. To kuma ya gudana al'ada cewa dab da azumi ana yawan ɗaura aure, wanda kuma samari suna yawan aukawa a farkon azumin ko a cikin azumin cikin waɗansu abubuwa, daga baya kuma su suna yin fatawa a wajen malamai. Yaya malam zai ja hankali akan wannan?
Na farko dai, wannan al'ada ce ta galibin mutanen Afirka. Idan na ce Afirka, hatta Afirka ta gabas, wanda Afirka ta gabas za ku tara akwai kasashen Larabawa a ciki, amma har su irin wannan al'ada ta kai musu, shine yawan yin aure a watan Sha'ban, wanda asalin shi auratayya Annabi dukka a Shawwal yake yi, ko ya aurar ko ya aura a Shawwal yake yi. Shawwal shine watan karamar sallah, mana kaga idan akai watan akai azumi aka daura aure a watan karamar sallah, za a yi honeymoon shaharul asl, har sai abin da Bahaushe yake faɗa mai ya fita daga kan kaza kafin Ramadani ke wayo. To amma akwai hadari, ba karamin hadari ba, saurayi, sabon yanka da budurwa, sabuwar yanka, ka ɗaura musu azumi, wani ma ana igo ba za a kama azumi ake kai su fitare, ai ba kai musu adalci ba. Sahalin ne mumta ne, ma'ana ka ce ma kar su karye azuminsu, ma wannan maganar ba ta taso ba. Za ka haɗa wuta da fetur ka ce ba za a yi gobara ba? Ba zai yiwu ba. Da haka ni abin da nake gani asali a kan wannan matsala, iyayenmu masu aure da aurarwa ya kamata su gyara kalandarmu ta auratayya. Ya kamata ma hatta masarautarmu da irin hizba, waɗannan abubuwan ya kamata a kallawo al'umma. Wannan bala'in da al'umma take wajen
taka hurumin Allah domin azumin watan Ramadana fa farilla ce daga cikin farillai. Manzo Allah fa addu'a ya Jibril Allah ya turo ya dakatar da Annabi zai hawo munbari yace ga addu'oi uku Allah ya turo ni in yi su kuma karka wuce sai ka ce amin. Daga ciki ragima amfum ri'in adraka Ramadana fa lam yughfar lahu, mutumin da ya riski Ramadana bai yi abin da Allah zai yafe masa ba, idan Allah ya sa shi a wuta fa ab'adahu Allah, Allah ya nisanta shi. To ko menene abin da zai jawo ba za a gafarta masa a Ramadana ba? Ai ko yana daga cikin su ka karya azumin, ka lalata azumin. Saka iyaye ya kamata su yi wannan tunani. Kai kuma saurayin da ka zo masallaci ka je, ko da a ce duk iyaye a gari ba su canja ba, in an sa maka aure a wannan lokacin sai ka ce gaskiya a daga zuwa bayan sallah. To kuma kana tsoron kar a ce an fasa, sai ka sai ka zo ka samu malam liman ku tafi da shi ya je ya wa'azin, ko ba haka ba? Lallai dai wannan abin yana da kyau a ce mai masa kallo na basira kwarai da gaske, domin tabbas wallahi akwai hadari ba karami ba. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Abin da nake so kawai in cike mana da shi ya ƴan uwa, da yawa maganganu akan nafilfili da ayyuka masu falala a Ramadana suna nan ana ta faɗa, wanda kuma hakan ne. Amma matsalar da ake samu wajen mummunar fahimta da saurare, wani idan ya ji ana ta faɗa sallolin dare a Ramadana da kaza da kaza, sai ya rinka sakaci da na farilla ta kamarsa za a yi nafila da shi. To kuma fa ba haka Allah yake ba. Ka'idar Allah shi ne farillan nan ta fara tsayawa, in Ramadana ya shigo ba a yi sallar dare ko ɗaya da kai ba, amma ka yi sallolinka na farilla a jam'i, kai ka fi kowa da ce a Ramadana. Da zai yi kyau a ce ma mu sanya wa kanmu asamin a ce in Ramadana ya shigo har ya wuce ba zan yi misan sallah a kan lokaci a jam'i ba. Wannan da mun gama burgewa. Sayyid ibn al-Musayyib kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta yake cewa dacewa da lailatul qadr ba shine fa qiyamul layl a lailatul qadr ba, yace ka samu isha a jam'i a daren da ake sa ran lailatul qadr ne kai ka fi kowa cinyewa. Akan mutumin da ba zai yi isha a jam'i ba, bai yi ta akan lokaci ba, takamarsa zai zo cikin dare a zo a yi sallah. Wani ma zaka ga kan ya zo sallar daren fa finafinansa yake ta kallo, yadda ya gama kallo ya gama juye-juyen shafi sannan ya taho sallah, ma'ana ya zo ya kawo Allah cin hanci bayan ya gama saba masa. Inda baka zo sallah baka kiyaye sabo ya fi ma, haka mu fahimci fiqhun ibada da ake nufi a cikin Ramadana. Ba shine ai ta kokari ana yin nafilfili a walqa wulakantar da farilla ba. Ubangiji ya faɗa cikin hadisi kudusi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma tarattuhu alayhi, bawa na ba zai samu kusanci a gare ni ba da abin da na fi so sama da farillar da na dora masa. Haka farilla ya ƴan uwa ita ce a gaba, farilla ita ce a gaba, farilla ita ce a gaba. Allah ya sa mu kiyaye.
Yawwa, ina ganin abin nan tambayoyin za mu abin nan karkare su, duk da wannan tambayar ta ƙarshe wadda za mu karkare da ita kamar fassara ce da malam yayi, yake cewa ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa alal ladina yutiquna fidyatin ta'amu miskin, malam ya ce akwai fassara biyu amma ya faɗi fassara guda ɗaya ya takaita akan ta, ko akwai ko za a taimaka masa yake cewa akan ɗaya fassarar?
Ba fassara bace ba, shin suwaye allazina yutiqunahu shi ne kawai abin da na kawo. Waɗansu sun ce mace mai ciki da mai shayarwa tana ciki, wasu sun ce ba sa ciki, suka ce da mai ciki da mai shayarwa in suka sha azumi don larurar ciki ko larurar shayarwa suna cikin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukra, ba sa cikin fidyatun ta'amu miskin. Amma Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas sun ce alhamil wal murdi'u suna cikin allazina yutiqunahu, wanda ko shakka ba a yi akan suna cikin allazina yutiqunahu su ne azzamna da kuma ash-shaykhul kabir alfani, tsohon da ya tsufa ya takarkashe baya jure yunwa, in zai yi azumi kila zai kai da kyar kila ma yana suma ana yi ya fa masa ruwa, to wannan azumi ya saukar da kansa, domin shan wahalar da yake yi shi a cikin azumi ta wuce kima. Bai kamata ba duk da azumi akwai wahala amma ta kai ga hana suma, wannan ya wuce munsharin, zai kai mutum har ya salwantar da rayuwarsa. Irin wannan an ɗauke musu azumi sai su ciyar. Kuma na buga mana misali da Anas ibn Malik, wanda kafin ya zarasu shekara biyu bai iya yin azumi ba, ya ciyar. Allah ya sa mu dace.
To malamai, Allah ya saka da alheri, jazakumullahu khairan. Allah ya saka wa malamai da alheri, Allah ya maida su gida lafiya. Don haka za mu karkare a nan wajen. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.